أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانها كبركة مدسادوا أو أن مركز نتارى البركة مركز نمجهما دان تيجا ودا مجلس منا القرآن وننشيني مجلسينا وقوم شابيو أتكن وانا مجلسينا منا شابكوي شاتكوس ga watan Jumada ula hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan 11 a kalandar Bature 2024 kamar yadda muka saba kamun mu shiga karatu inda tambaya 1 2 sai mu amsa sai mu huce talkini ami ina talkini shi yayi mas'ala talkini a wurare da yawa ana yin talkini talkini a ina
na'am kamar yayin da mutum ya rasu mun bace ma an binne shi wannan kuma da amsa sun da
to shi mas'ala ta talkini bayan mamaci an binne shi a rangami ya Abdullahi ko ya Amatullahi wannan yana ɗaya daga cikin bid'o'i wanda iyaye da kakanni suka kaga wanda ba sa daga cikin sunna ba sa daga cikin addini duk wanda yayi hakan to tabbas ya zo da wata bid'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karantar ba kuma ita kuma mas'ala ta bid'a hadarinta ba karamin hadari bane ba kamar misalin kana nima ne ka ci gyaran wanda aka bashi lamanin ya isar maka da sako shi sanya da yawa daga cikin malumai suke cewa duk wanda yayi ibtida'in wani abu wanda bashi da babu lissahin shi a cikin addini shi sai ya zo da shi a cikin addini ya kawo yake ganin lalle wannan abun abu ne wanda yake mai kyau idan an yi shi za a samu lada ko idan an yi shi za a yi kaza ba karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yake cewa faqad za'ama anna ar-rasula sallallahu alaihi wa sallama qad khana ar-risala to wannan mutumin wa bai huto a baka ba ya faɗi ba amma dai yana tutiyar lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha in ci ubangijin shi ya tauye wani abu da karantarwa wanda ubangiji wanda ko daga abin da ubangiji ya umarta shi bai faɗi ba kai ka gani ka gani ya dace kai ga wannan mas'ala ce mai hadarin gaske abin da yake na sunna shine lokacin da aka kai mamaci aka binne shi ana tsayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa yace ku yi wa dan uwanku addu'a fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzu ha tambaya za a yi mai wannan addu'a da za ku mai ita ce gatan shi za ku ringa mai addu'a Allahumma sabbituhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma rafa' darajatahu fil mahdiyyin gulgulan abinda zaka iya naka neman mai gafara Allah ya tabbatar da shi a cikin kabarin shi Allah ya tabbatar da shi wurin ba da amsar tambayoyin da za a yi mai Allah ya sanya shi gidan aljanna Allah ya kankare mai zanuban shi iyayen da kaga ya dace ka tsaya ka yi mai addu'a ba wani wanda zai limance ka yace maka a shi za a yi addu'a ko ku ringa cewa amin akan kabari ba a haka idan an yi hakan ku bid'a kurum kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga an binne yake cewa ad'u li ahikum fa innahu al'ana yus'al, ku yi wa dan uwanku addu'a. Ba wani a ni in yi addu'a ku ringa cewa amin, a kowa yi wa dan uwan shi addu'a, saboda tambaya yana bukatar addu'a ku a wannan lokacin. Abdullah Amr ibn al-As lokacin da yazo rasuwa yake cewa dan shi Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa idan na mutu ku tsaya akan kabari na ku yi min addu'a gwalgwadan yanda za a kamo raƙumi ai a soke shi a hede shi a kalkasa naman shi a daddatsa a kalkasa a rarrabawa mutane. Ba wani talqini da aka ce to in kaga talqini in kana neman shashanci ka zo kan wannan mas'ala ta talqini to ka inda abu ne wanda hankali bai dauka mutun a mace bai san ba ina ya sa gawa ba shi kuma shi lokacin da ake mayarwa mamaci ran shi daga cikin kabari lokacin da ku kuka zuya baya a lokacin nan manzo Allah yace yana jin karan takalman ku. To kama a mayar mai da wannan duk abin da zaka faɗi wa gawa ce kake ma magana ma. In kana neman jahilci ka zo kan talqini ma ai ba abin da yake shi. Kaman ka zo ne ka ringa kada wa jaki fa wannan wa ka ringa karanta wa jaki fa aya ma me zai fahimta? Allah ya kiyaye mu. Ci gaba da karatu go. Sati da ya gabata muna kan aya ta 12 zuwa aya ta 15 wanda Ubangiji yake cewa kazzabat qablahum qaum nuuhin wa ashabur rass wa samud wa aadun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadida. Ubangiji yake cewa tabbas mutanen annabi Nuhu wanda sati da ya gabata muka yi bayani akan su har zuwa lokacin da Ubangiji ya halakar da su har zuwa rayuwar da aka yi bayan halakar da mutanen shi, yake cewa baya da haka mutanen ashabur ras ma'abuta riziya ta ar-ras sune yau insha Allah zamu yi bayani akan waɗannan mutanen. Yace sannan mutanen annabi mutanen samudawa, yace waɗannan mutanen sun ƙaryatar da manzanni kamun ku mutanen garin Makka. Yace ba ma su kadai ba, wa'adun da kwai mutanen annabi Ad su ma sun ƙaryatar da manzanni, wa fir'aun da kwai mutanen fir'auna wanda aka aiko musu da annabi Musa su ma sun ƙaryatar da manzanni, wa ikhwanu Lut kuma da kwai ɗan uwan annabi Lut su ma sun ƙaryatar da manzanni. Yace baya da su wa ashabul aika da ma'abuta surkiki so ko kuma ka ce mutanen annabi Shu'aibu, yace wa qaumu tubba kuma da mutanen tubba dukkan su wa'innan kullun kazzabar rusula kowanne ya ƙaryatar da manzon da ubangijin shi aiko mai, fa haqqa wa'id narko na azaba sai ya tabbatu akan su sakamakon ƙaryatar da manzanni da suka yi. Mun yi bayani a can baya muke cewa nan ubangiji sai yace kullun kazzabar rusula kowanne ya ƙaryatar da manzanni, nan da ya kawo shi da sigar jami'i yana nihin duk lokacin da wani annabi ko duk lokacin da wani musulmi zai ƙaryatar da ɗaya daga cikin annabawa ko manzanni to tabbas kamar ya ƙaryatar da dukkan manzanni ne, kamar yadda Ubangiji yake bayyana la nufarriqu baina ahadin min rusuli, a ka'ida ko mazhabi na ahlus sunna wal jama'a baya dacewa wani ya ƙaryatar da wani ɗaya daga cikin manzanni. Kowane manzo wajibin ka ne ka yi imani da shi kamar yadda Ubangiji ya bayyana mana a cikin wannan manzannin, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, da kowa wanda muka labarta maka labarinsu da kwai kuma wanda ba a ma baka labarinsu ba, akwai wanda Ubangijinka ya ambata maka a cikin Alkur'ani wurin su guda 25 wanda zaka samu wa'ansun an maka bayani akan su wa'ansu kuma ba bayani an ce maka dai annabi. Wajibinka ne duk wanda za a maka tsokaci a ce maka ai wannan annabi ne, wajibinka ne ka yi imani lalle manzon lalle manzo ne da gun Ubangijin shi, kamar yadda yake tabbatarwa na amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli, yana ɗaya daga cikin sharadin imani ko gimshiki na imani, wajibi ne ka yi imani da manzanni. Da zaran zaka ce ka yarda da annabi Isa ba ka yarda ba da annabi Muhammad ba ba ka yi ba wannan addinin, ko kuma ka ce a'a ai tunda dai annabi Isa nan ba ku aka turo ba ku annabi Muhammad aka turo muku, ka yi imani da annabi Muhammad amma dai ba ka yarda da annabi Isa ba to tabbas ba ka yi imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba ka da la ilaha illallah. wajibinka ne kai imani da kowane manzo wanda aka aika maka. Shetan ya Ubangiji yake kullum kazzabar rusula, kaga wannan al'ummin da muka aiko da muka labarta maka wa'ansu daga cikin an baiwa masu attaura kama annabi Musa, Ubangiji ya ba shi labarin wa'ansu daga cikin annabawa wanda suka gabata kama Adawa da Samudawa. Wannan Ubangiji ya ba shi labari Alkur'ani ya labarta mana lalle an baiwa annabi Musa labarin wa'ansu daga cikin annabawa kamar yadda aka baiwa manzonmu sallallahu alaihi wasallama labari daga cikin labarin wa'ansu annabawa, kamar yadda muka yi bayani can baya, ba don komi ba, don ya kasance an lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abinda wa'inda suka gabace ka ne daga annabawa suka gani a wurin mutanansu ya lullum kai abinda kake gani, don haka kai hakuri. Innal aqibata littaqwa lilmuttaqin, lalle makoma ta gaskiya tana tare da wanda suka ji takawa, wanda suka yi takawa suka ji tsoron Ubangijinsu, don haka kai ma kai hakuri. Haka kuma izina ce game da manzon Allah da al'ummin da suka gabace shi da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na duk wanda ya tsaya yayin aikin kirki, to ga inda zai samu sakamako da kai tsira, ko da azaba Ubangiji take zawa, to shi zai samu tsira da gun Ubangijin shi, kuma zai samu rabota da shiga gidan aljanna. Amma dai kaga wanda ba su imani ba suka ƙaryata, to ga narko na azaba Ubangijin su ya halakar da su, ido na ganin ido Ubangiji ya shahe su, an su aka kihe kasa da su, wa an su aka turo musu. Wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man agrabna kuma kana Allahu yuzlimuhum walakin kanu anfusuhum yuzlimuna. Dukkan sai Ubangiji ya zano mana wani aka aiko mai da ruwa ya cinye shi annabi Nuhu kenan mutanen shi, wa nun kuma aka kihe kasa da shi mutanen annabi Nuhu, wa an sun kuma aka aiko musu da guguwa ta tahiyar da al'amarin su, wa an su kuma Ubangiji ya halakar da su, ko kuma dukkan su Ubangijin ya halakar da su ba don komi ba, dalilin sun zalunci kawunan su. Wannan albarkacin zalunta kawunan su da suka yi, Ubangiji ya musu wannan narko na azaba. Sai Ubangiji ya kare mana bayani akan harkon al'amari da ya dauko, yace afa'ayina bil khalqil awwal, shin wai mun halice ku ashiya, mun halice ka ya kai dan adam da gudan maniyi, ka koma gudan jini, ka koma gudan tsoka, ka aka hada maka kazuzuwa, aka busa maka rai, ka huto duniyan nan ba da izinin mahiyarka ba, ba da izinin babanka ba, ba da yardarka ba, ba da sanka ba, ba haka kurum ka samu kanka a cikin duniya. Ubangijin nan ya halice ka, yace to kuma yanzu a sake mayar da kai yanda kake, shi zai gagaru Ubangiji, mun halice kuma a jiya, yau kuma a ce a mai da kai yanda kake zai gagare mu. Yace balhum fi labsin min khalqin jadid, tabbas wayannan kafurai wayanda suke ƙaryatawa lalle Ubangijin shi ba zai tayar da su ba a gobe kiyama ba, suna cikin rudu, suna cikin imuwa, suna cikin wata shakka. Min khalqin jadid, akan wai Ubangiji za ya sake halitta, kai wannan al'amarin a sake dibawa dai. Amma dai gashi nan a yanzu su kafurai su suke tabbatarwa abu ne mai yiwa, da zaran an riga an ce wane ya diddige ya wannan, ana iya identifiyan wane ne shi. Karatun mu wancan sati mun rakaza akan mutanen annabi Nuhu, kamar yadda muka ce majlisi ne na Alkur'ani, duk abin da ya kamata mu fa'idantar da kanmu karkashin Alkur'ani ko karkashin abin da muka karanta na daga ayoyi, to zan yi kokari mu hutar da shi. Mun yi bayani akan aiko da annabi Nuhu da irin kwanukan da ya yi ko shekarun da ya ja yana kiran mutanen shi da abin da ya wakana tsankanin shi da shi da mutanen shi, kuma ƙarshe ya kasance shi ke da nasara, kuma da irin mas'ala wadda ta wakana da shi da ɗan shi da duk abin da ya kamata mu yi bayani akan shi. Sai mu ci gaba da Ubangiji yake ce mana wa ashabur ras, da ma'abuta rijiya ta ar-ras. Su kuma mutanen ashabur ras, idan muka koma kamar yanda can baya lokacin da muka yi tambayi akan ayar, muka ce wurare guda biyu za mu samu a cikin Alkur'ani wanda Ubangiji ya ambaci waɗannan mutanen. Idan muka koma a cikin suratul furqan, Ubangiji yake cewa wa adan wa samuda wa ashabur ras wa qurunan bayna zalika kaseera wa kullan darabna lahu al-amsala wa kullan tabbarna tatbira. Sannan yazo cikin suratul qaf yake mana bayani akan sai yake cewa kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur ras wa samuda. Duk da kasancewar mutanen ma'abuta rijiya wanda ake kiran su koriziya ta ar-ras, malaman tafsiri sun yi sabani akan su suwaye waɗannan mutanen. wanda suka ce a ai ashabul ukhudud ne wanda ubangiji ya ambata mana a cikin suratul buruj wanda suka ce a ai ashabul ras wata alƙarya ce daga cikin alƙaryun samudawa wanda su ma suna gehe ba mun sani ai a tsarin ubangiji ba wani annabi wanda aka turo shi gaba da al'umma gabaki ɗaya in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi karkashin mutanen shi ne ko ƴan garin su ko kuma ƴan kabilar shi za a turo shi ya galgade su yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko kuma ma ya jagorance su kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana annabawa na banu Isra'il kanat tasusuhumul anbiya hatta da jagoranci na abin da ya shahi ta yadda al'amarin rayuwa ta yadda mulki ta yi annabawa su suke yi kalkashin ko annabawa wanda aka turo a kalkashin al'umma ta banu Isra'il annabawan suke jagorantar su kuma su karantar da su su galgade su su sanya su a hanya wadda za su samu tsira a duniyar su da gobe kiyamar su wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa a'a ai bi'irur ras wannan rijiya ta ar-ras zaka same ta nan bangaren ko yankin Azerbaijan yana nan kusa kasa wadda take kusa da Rasha anan aka yi su anan suka rayu anan ubangiji ya halakar da su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kuma ita ce nake gani hada mafi rinjaye suke cewa a'a ai ashabur ras wa ansu mutane ne wanda lokacin da aka ai annabin da aka aiko musu da zai kashe shi sai suka jefa shi cikin rijiya ubangiji dalilin wannan rashin mutunci da suka yi wa annabin Allah ubangiji kuma sai ya gana musu azaba kalkashin wannan abin aka wayi gari garin babu kowa kurum sai namun daji sai shaydanai suke rayuwa a ciki ko aljannai suke rayuwa a ciki idan muka koma da kai Abubakar bin Muhammad al-Hasan an-Naqash ya hakaito ya bada labarin wa'annan mutanen yake cewa ashabur ras mutane ne wanda suke da wata rijiya wannan rijiyar da suke da ita take shayar da dukkan garin kowa anan yake shan ruwa kuma Allah ya kaddara musu da samun wani sarki wanda yake adali wanda yake adalci karkashin al'ummar shi wannan sarki lokacin da Allah ya kaddara mai mutuwa mutum ne na gari ana kyautata mai zato mutum ne wanda yake adali bayan ya rasu bayan ɗan kwanuka sai shaytani sai ya zo da siffar shi siffar sarkin nasu da ya dawo sai yake ce musu ai ba dan komi ba nayi kaman na mutu dan in tabbatar suwaye masoyana suwaye maƙiyana yace kuma gani nan na dawo shi kuma kasancewar sarkin nan yana da kima a idanuwansu suka yi ji dadi iya jin dadi sai yace musu amma dai tunda yayi bulaguran tahiya na mutuwa ya tahi ya dawo yanzu zai kasance ba kai tsaye ba za a iya zauwa wurin shi ba zai sanya hijabi tsankanin shi da mutane duk wani wanda yake da bukata ya zo tsankanin hijabin ya hudi mai bukatun shi duk wani wanda yake da wata mas'ala ya zo wurin shi ya tambaye abin da yake so a biya mai bukatun shi kaga wannan ya rubuce su sai ya kai yau da gobe har ya umarce su da su fara bauta tabi duk wata ibada wadda za a iya kai ta zuwa ga ubangiji sai ta biyo ta hannun shi kuma dama ainihin shirka kenan ma nad'uhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sun sani ga wanda ake kira ubangijin gashi nan wanda ake kira amma dai za su ce a'a za mu kirayi baban mu shehun wani ko za mu kirayi khalifa shi wannan shi zai kai mu shine zai sanya mana tsani tsankanin mu da mu da ubangiji to sai kasance wannan shine tsarin su suna haka suna kan shirka ubangiji sai ya aika musu da annabi wannan annabin da yazo dukkan da yawa daga cikin malamai sun ce a'a ba mala'ika ake turo wannan annabin yayi mai wahayi ba ta hanyar muhulki ake isar mai ake yi mai wahayi na ya isar wa mutanen shi abin da ya dace wannan annabin yazo yake kiran su su yi imani da Allah su kadai tashi kada su hada shi da wani abin bauta wannan mutumin ko wannan wanda kuke cewa ya dawo a matsayin sarkin ku wannan ƙarya ce shaytani ne kada ku sake ku biye mai kada ku bauta tami sai kasance dama a kullun idan mai da'awa yazo ko wani annabi yazo ko manzo yazo zaka samu faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'a zaka samu wa'inda suka yi imani da wannan manzon zaka samu wanda suka ce a'a ai gari dawa ai bai isa ba bai kai ba mu yi imani da shi bai kai ya jagorance bai kai yayi kaza ba abin mu yinki ban mu imani da shi kuma kullun idan ga samu wa qalilum mahum in kadan su ne waɗanda za su yi imani da wannan annabin su ne wanda za su samu tsira da yawa daga cikin su za su kasance su ne wanda suke kangararru su ne wanda za su ki imani da Ubangiji a lokacin da yazo waɗansu suka yi imani da shi waɗansu suka ki imani da shi lokacin da kira ya kai kira suka gani ya takura wa rayuwarsu ya ce to abinda za mu yi yanzu shine ai shawara a kashe shi a huta saboda duk wanda zace shi ba akan addini ba take ba ko kuma a'a yayi nisa baya jin kira duk lokacin da zaka zo ka ringa ce mai Allah ya ce annabi ya ce zai ce a nan fa ba wurin Allah annabi bane ba zai gani daga zaran kana kiran shi kana ce mai Allah annabi zai gani ka takura wa rayuwar shi ko bai da wani abokin tsana in ba kai ba azin nan da sahi wani yake cewa kai marga ni da Allah kaka kara ce mun manzo Allah nan ya ce ka shafa mun lafiya ka warun ba yanzu ba a nan gaba na dazu zaka gani mutum in yayi nisa ba shi ba san ya ji ana ce mai Allah ya ce annabi ya ce to wannan mutanen suka kashe wannan annabi bayan sun kashe shi suka rasa inda za su tsaye su koye shi kawai suka ingiza shi cikin rijiyar da suke shan ruwa ta ita a ga tsari ne na Ubangiji in ɓarkatan basira in ta zo wa mutum sai ka gani ya aikata abin da zai halakar da kanshi kai tsaye suna jefa wannan annabin cikin rijiya mai yawa kana ruwan rijiyar ya kahe duk wata ni'ima da Ubangiji ya yi musu dukkan ta yi ta ɗauki ya kai garakin da gare su dukkan sun bushe rayuwa ta koma yadda ba a tunani ya kai 'yan uwa da amannan arziki sun rasa inda za su haɗu su tattamula kowa kan mai mutuwa kan mai barin gari kan mai kaza Ubangiji ya halaka su ta wannan kasancewa wannan azaba ko wannan al'amarin da suka aikata ga mada annabinsu amma liman tafsiri suke bayyanawa suke ce kamar yadda Suhaili yake cewa sai aka wayi gari garin babu wani abu in ba namun daji ba da aljannai su kaɗai suke rayuwa a wannan garin kaga ba don komi ba kazzabar rusula wannan al'umma ta ƙaryatar da manzanta da ta ƙaryatar da manzanta sai gashi nan hallaka ta zo mata kamar yadda Ubangiji yake bayyana kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'id wa'idi na Ubangiji sai ya tabbatu ya cancanta akan wannan al'umma kuma da yawa zaka samu Ubangiji ya kama su nan duniya kuma gobe kiyama ma Ubangiji ya sake kama su dan ya sanya su ya musu narko da azabar wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sai Ubangiji yake cewa wa samuda sai mutanen annabi su mutanen samudawa su kuma wannan mutanen samudawa ana musu inkiya ko ana dangana su da kakansu shi shine ake kiran shi Samud akhi Judaysa wannan mutanen jikoki ne ko tattaba kunne ne na annabi Nuh alaihi salam tunda dangantakar su tana kaiwa daga ɗiyan ibni Abir ibni Iram ibni Sam ibni Nuh kenan dangantakar su ai bayan mun yi magana akan lokacin da annabi Nuhu yayi addu'a la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara kurum in ba wa'innan wanda suka shiga cikin jirgin ruwan nan ba ba samu ba wani ba wanda yake sheka a saman doran kasa wanda yake jinsi ne na dan adam shi sai ya idan an taje sai a ce maka baban mutane na biyu baban bayan annabi Adam alaihi salam wa'innan jikoki na annabi Nuhu sun kasance bangaren su bangaren Larabawa ne Arabul Aribani mi yawa kare da wa'innan mutanen kuma sun rayu ne tsakanin ƙasa ta Hijr da Hijaz kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya dawo daga yakin Tabuka ya huto ya biyo wurin gidajensu sai yake cewa ku yi gaugawa ku huce kada azabar Ubangiji ta sauka kamar yadda ta sauka game da wa'innan ma'abuta wannan gidaje idan muka koma cikin alqur'ani zan mu gani a cikin suratu al-a'raf haka a cikin suratu hud haka a yunus hijr a isra'i da sauran wurare a cikin alqur'ani kamar shu'ara da suratul naml da qamar da suratul sajada da suratu ash-shamsi wa duhaha zaka gani Ubangiji ya maka tsokaci ko ya baka labarin wa'innan mutanen mai idan ka koma cikin suratul a'raf ubangi ji yake cewa wa ila samu da akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alima haka idan ka koma cikin suratu hud ubangiji yake cewa walaqad kazzaba ashabul hijr al mursalina aga ina tabbatar maka su ne ma'abuta al hijr wanda suka rayu a nan wani wuri wanda ake ce mai ma'abuta dutse lalle sun karyatar da manzalli yake cewa wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin afwan wannan ba hud ba ce ba hijr ce wa kanu yanhijuna min al jibali buyutan aminin فاخذتهم الصيحه مشرقي فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون اكن سوره هود يجي تاوا الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب haka idan ka koma suratu annabat zaka samu ubangiji yake bayyana wala qararsalna ila samud akhahum salihan ana ibudullaha fa idahum fariqani yahtasimun qala ya qaumi lima tastaajiluna bisayyi'ati qabla alhasana laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun qalu qadarna bika wa bima ma'ak qala ta'irukum 'inda allahi bal antum qaumun tuftanuna haka idan ka koma cikin suratu sajada alif lam ya sajada aka samu ubangiji yana maka tsokaci akan wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala alhuda fa akhadhatuhum sa'iqatu al'adhab alhuni bima kanu yaksibun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaquna haka idan ka koma suratul qamar zaka samu kazzabat samudu bin nuzur fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر هكا إذن كيوك أسى سورة الشمس ودهاها هكا سامو بنجزي يكي بينا كذب الصمود بطقواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها هكا wannan sune labarai na wa'annan mutanen wanda ubangiji ya ambata mana a cikin alqur'ani duk da kasancewar zaka samu wa'ansu wurare wanda kurum wannan suna ne ubangiji zai bayyana a cikin alqur'ani kuma kamar yanda muka bayyana ubangiji ya labarta mana wannan kissar ta adawa ko ta samudawa a cikin alqur'ani kamar yanda ya labarta mana ita a cikin at-taura ko ya labarta wa mutanen annabi Musa bani Isra'il a cikin at-taura abinda kuma yake tabbatar maka lalle ubangiji ya labartawa mutanen annabi Musa bayanin ko labarin mutanen Samud a cikin at-taura kazo cikin suratu Ibrahim inda ubangiji yake cewa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamida alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuuh wa 'ad wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ana yana bayyana ma yana bayyana a cikin at-taura lalle Allah barka musu abinda ya kana tsankanin annabi Salihu da shi da mutanen shi samudawa ala ai muna iya bin labarin ko kalkashin wannan ayoyi da muka karanta ko wurare daban-daban da ubangiji ya labarta mana labarin su muna iya bibiya mu danyi muqtatafat mu dan warce abin da zamu warta wanda zamu san ina aka sa gaba ko min yawa kana tsankanin annabi Salih da shi da mutanen shi samudawa kamar yanda muka yi bayani duk lokacin da al'umma ta bude ta bar hanya ta koma bautar wani koma bayan Ubangiji, sai Ubangiji sai ya aiko mata da manzo wanda zai kasance manzo ko annabi, sai ya kasance mata abin galgadi ko abu bai kasance ga wannan al'umma wanda zai galgade ta ne ta dawo kan turba ta gaskiya, dan masu imani su yi imani su samu rabo a gobe kiyama, wanda ko ba za su yi ba ya kasance musu hujja, lalle an aiko musu da manzo, Ubangijin su ya kama su da hujja, saboda tsari na Ubangiji baya halakar da al'umma sai ya aiko mata manzo. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, baya yuwa mu'azabtar da wata al'umma ba ce mun aiko mata manzo. Lokacin da wa'innan mutanen suka bude suka bar tafarki na Ubangiji, sai Ubangiji ya aiko musu da Annabi Salih, da ya aiko musu sai yake ce musu i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kuma wa'innan mutanen na Annabi Samudawa an aiko kamun su, an aiko da adawa. Annabi Hud ya zo da shi da mutanen shi sun sago gurmaya, kuma Ubangiji ya halakar da mutanen nashi, shi ya samu tsira da shi da wanda ya imani, baya da shi aka aiko da Annabi Salih karkashin mutanen shi sune Samudawa, ba dan komi ba su ma dan su imani, har yake galgadar su kada ku yarda abin da ya wakana gabaya ko waɗanda suka gabace ku ya azabar da ta same su ta sake samu ko ta same ku katam kwace abinda ko abinda ya same su ya same ku. Shine lokacin da yazo yake ce musu i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutane na ku bautata wa Allah, ba ku da wani Ubangiji wanda ya dace ku bautata mai tsayin daka in ba wannan Ubangijin ba, wanda shine ya kage ku, shi ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza, dukkan wani yabo dukkan wani gata wannan Ubangijin yayi muku. Kamar yanda idan muka koma cikin suratu Hud yake tabbatar musu cikin suratu Hud yake tabbatar musu yake ce musu lalle Ubangijin nan huwa ansha'akum minal ard, shine wanda ya kage ku ya samar da ku a saman doran kasar nan, wasta'marakum fiha, kuma ya sanya ku mamaya a saman doran kasa, gashi nan kuna wa kanu yanhituna minal jibali buyutan farihin, gashi nan suna da a cikin dutse su kwarkware su yi gida na alfahari, wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayh, da haka ku nemi gafarar zanubanku sannan ku tuba zuwa gare shi, lalle wannan Ubangiji inna rabbi rahimun inna rabbi qaribun mujib, lalle Ubangiji na a kusa yake ko mai amsar tubanku ne. Shine lokacin da suka zo yake ce musu ku yi imani da Allah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, bayan abin da yake ya kawo yana ta da'awa, suka nema ya basu ahaya wanda zata tabbatar musu lalle kai dan aike ne daga gun Ubangiji, yake cewa to ga bayyana nan, ga aya nan, mu'jiza ta zo daga gun Ubangijinku, yake cewa hadhihi naqatullahi lakum aya, wannan taguwar da kuke gani ita ce ayar ta Ubangiji, fazaruha ta'kul fi ardillahi, dan haka ku sake ta ta ci ita ma daga cikin arzikin Ubangiji a saman doran kasa, wala ta masuha bisu'in, kadda ku taba ta da wani abin da zai cutar da ita, yace idan kuka yi hakan fa ya'khudhukum azabun alim, azaba mai radadi sai ta kama ku, yake cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, yace ku tuna kamun ku an yi wa ansa al'ummu, wata al'umma wanda mutanen adawa ne, labarin sa ai ba a nesa ba, wa ma yake cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di, bayan wata al'umma da ta shude ba wata al'umma wanda ta zo umba ku ba, ku kasance mamaya kasa bayan mutanen Annabi Hud, yake cewa dan haka ku yi kokari, wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhulaha qusura, kuma ya sanya ku kasance mamaya a saman kasa, duk wani wata jigawa ko mu heku zo ku gina abin da ranku ya ga dama, ko kwasa ku yi irin gini wanda kuka ga dama, nake cewa watan hitunul jibala biyuta, kuma dutse sai ku kwarkware shi ku yi abin da kuka ga dama da shi, yake cewa to dan haka fazkuru ala allahi wala ta'thu fil ardi musrin, ku ambaci Ubangiji, ku sani wannan Ubangijin da ya muku wannan ni'ima shine wanda ya tantanta ku bauta ta mai, kada ku kasance mabannata a saman doran kasa. Kaga wannan shine kiran da yake yi musu su yi kokari su tsaya tsayin daka, ni suka ce mai atutrakuna fi ma hahuna, ko daga cikin ni'imar da yake zana musu yake cewa atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa tanhituna min aljibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'una. Bayan ya labarta musu ya tunatar da su ni'imar da ubangijin su ya musu, yake cewa to dan haka ku ji tsoron ubangiji, yace wa ati'un kuma ku yi mini biyayya. Wala tuti'u amara al-musrifina, kada ku sake ku bi umarnin wa wanda suke huce gona da iri a cikin al'amarin ubangiji wanda ba su ba Allah. Ku biyo ni, ku mini biyayya, a yi mini biyayya ne za ku samu rabo duniyar ku da gobe kiyamar ku. A lokacin nan mai suka ce sai suke cewa ya salihu atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna lafi shakkin mimma tad'una ilayhi muriba. Yace ya salihu, wa yanzu kai ne yanzu tsiyata har ta kai zaka zo ka ringa ce mana wai ka ringa hana mu muke bautatawa abinda iyayenmu da kakanninmu suke bautatawa. Muwa saluhu a yanzu muna tunanin wa abinda ka zo mana shi kai karan kanka ma muna shakka da kai, dan ma asalin ka hurci yana samuwa ne iyayenmu da kakanninmu ga yanda suke. Hatta da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo suke cewa shin zaka bar addinin iyaye da kakanni, mi suke cewa inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna. Muhammun tarar da iyayenmu da kakanninmu a kan wannan tafarkin, don haka muhammun ba wanda ya isa ya mutar da mu a kan wannan tafarkin wa abinda iyayenmu da kakanninmu suke yi muna kan shi, sai dai a kashe dautsohuwa a kan daudawarta. Su ma kaga wa'innan da suka zo mi suke cewa, shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma malamai suke cewa al-kufru millatun wahida, shi wada amma ka hursi hanya ɗaya ce, tafarki ɗaya ne, yanda wa'incan suka dora su ma na yanzu a kan shi suke, sai dai kurum wa'incan sun yi na yanzu hankali. Shi ne da suka zo suke cewa annabi atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, ya kai salihu shin wai zaka hana mu bautatawa abinda iyayenmu da kakanninmu suke bautatawa. Kai an ya ku salihu inna na lafi shakkin mimma tad'una na ilayhi murib, akan abinda dai kake kiran mu muna shakkawa, muna kokonto ba gaskiya bane ba ƙarya ce. Yake cewa ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, yace ya ku mutane na ku ji ba ku gani a hankalce in dai na kasance akan wata gaskiya daga gun ubangiji na, wa atani minhu rahma, kuma ya bani wani wata rahama ya muni wani jin kai daga gun shi, faman yansuruni minallahi in asaitu, waye zai tsiratar da ni daga azabar ubangiji idan na saba wa ubangiji na. Yace fama taziduna ni gairi taksir, ba wani abin da kuke kara mini in ba asara ba, in ba shirme ba, in ba lalaci ba. Ga abin da muka yi, rahama ce daga gun ubangiji na, ban kai ba, ni ba kowa ba, ubangiji na ya dauke ni ya zabe ni a cikin bayu da manzanci, nazo nike galgadin ku, ya karantar da ni, ya sanar da ni, ya umurce ni, yace mini ga abin da yake so in isar, yanzu annabi ya san zuciyar ku, shin na ya ba kai na adalci? Kita fa ba ta zidu lani ghaira taksir. Hakan suke ta kritiken shi, idan ka koma can zaka samu ubangiji yana bayyana mana suke ce ma anta illa basharun misluna, yace ya kai fa saluhuha, mutum ne kwatam kwatum mu, ba wani abin da ya bambanta mu da kai da kai, mutum ne kwatam, mun san babanka, mun san daga inda ka hutu, mun san dangin mu, mun san yayinka, mun san kanninka, kai in nan ba wani abin da kake da wanda ya huce namu, yanda kake mutum haka mu ma muke mutum. Yake cewa to dan haka ya saluhu, fa'ti bi ma ta'iduna in fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin, ka zo da wata aya in dai har da gaske kake, wata aya wadda za ta tabbatar mana lalle kai dan aike ne da wurin ubangijinka. Sai ubangiji yake ce mana a lokacin nan saluhu yake cewa hadhihi naqatullahi lakum aya, au ko kuma sai idan muka koma qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fa'akhudhukum 'adhabun 'azim فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب او نوري اشياء القران وبين لك كرجعتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم haka idan muka koma cewa ubangiji yake wa atina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha amma nursilu bil ayati illa takhwifa ati isra'i da kai malaman tafsiri sun ta suke cewa akan wannan aya ko wannan mu'jizar da ubangiji ya hutar game da mutanen samud mutanen annabi salih dan ta kasance musu aya ce gare su yake cewa wani lokaci sun hadu su manya-manyan gari a wata fada su nadi shi ne wata falfariya wadda kowa da kowa za ya hada a tattamna lokacin da suka hadu annabi salih sai ya zo musu yake tunatar da su akan ku bautata wa ubangiji ba ku da wani ubangijin da ya cancanta ku bautata mai in ba shi ba ga shirin ubangijin nan ya muku ni'ima kaza ya muku kaza ya muku kaza cikin arzikin shi kuke ci dan haka bai kamata ba ku bautata wani koma bayan shi ba yana musu wannan wa'azi a lokacin nan sai suka ce ma Salihu yanzu mu abinda muke so a dai kai dai mutum ne kwatam kwato ba wani abin da kake da special wanda ya sha banban da abin da gare mu haka abin da muke so gare ka shine a hutar mana kaga wancan dutsen daga cikin shi muna so wata taguwa ta hutu idan taguwar nan ta hutu akwai ƙari da malaman tafsiri suke bayyana suke cewa taguwa ce haddadatta haddadiyarta muke so ta hutu amma dai abin da ubangiji ya labarta mana a cikin alqur'ani shine taguwa suka ce suna buƙatar taguwa ta hutu naqatan azimatan kuma taguwa qatuwa wadda tana iyawa kai tsaye tana hutarwa ana iya tatsan nonon ta kuma gata nan suka wassafa irin abin da suke so iri kaza mai kaza launin ta kaza 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 annabi salih ya ce musu yanzu ku hadi mani in dai na roki ubangiji na ya hutar muku da abin da kuke so za ku yi imani da ni suka ce kwarai kwa ba tantama in dai kama da abin da muke so wallahi za mu yi imani da ka shi kuma al'amari al-kufru millatun wahida tafarki ɗaya ne abinda baba yayi kahuri haka ɗan shi zai maimaita haka jikan shi zai haka tattaba kunnan shi zai mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama miye suka dima suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana so mu yi imani da kai yace kwarai kwa yace to abinda muke so muke wancan watan da yake sama so muke ya tsagi ya rabu gida biyu rabi a sama rabi akan wancan dutsen muna kallon shi ra'ayil ayni idan kawan haka to takan yi mu ce a alalle kai innan annabi ne dan aiki ne da gun ubangijin kan yi imani da kai annabi ya koma gehe ya roki ubangijin shi ya mi abin da suke so shine ubangiji ya harban suratul qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar yana dai daga cikin alamomin tashin kiyama wata ya tsaye gida biyu rabin ya sabko rabi ya tsaya a sama wa in yaru kulla ayatin me yace yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ubangiji yake cewa in wata aya manzan Allah za a bayyana musu su gani da idanuwan su yace wallahi za su bijiri za su juye kawunan su yace kuma su ce kurum tsahi ne mai tahiya tsahi ne mustamir wanda yau da gobe kurum manzan Allah yake wanke sai ki tsaya su to haka su ma lokacin da suka samu abin da suke so suka gani tabbas sai suka ce a fazalamu biha sai suka zalunci kawunan su kalkashin wannan aya bayan sun riga sun yi imani kamar yadda malaman tafsiri suke cewa lokacin da ayar ta huto a lokacin nan ubangiji ya sanya wa'ansu daga cikin mutanen nan sun yi imani da annabi salih saboda sun ga abin al'ajabi ya za a yi dutsi ya aiho da taguwa abinda suka nema din gashi nan an samu da yawa wa'ansu daga ciki suka yi imani da annabi salih kuma da yawa daga cikin su suka bijire suka ce kai wannan lissahin bamu shi a ciki ai wannan sharbe ne tsahi ne wa'ansu suka ce kaza wa'ansu suka ce kaza abubuwa daban-daban yayi ta wakana tsankanin su wa'ansu suka yi imani wa'ansu kuma suka yi shine lokacin da ta hudu annabi salih yake ce musu hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa Allah ce nan mi annabi salih sai ya jingina ta da ubangiji saboda ita ba a samu daga ina ta hutu ba al ubangiji ya hutar da al'amarin shi
ya hutar da wannan taguwa shi ya sanya Annabi Salih yayi idafar ta zuwa ga Ubangiji yake cewa to dan haka tazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in gashi dan sharadi kurum ku barta ta ci dabba ce ta tabba ce ta Ubangiji ku barta ta ci a saman doran kasa duk abinda za ta ci arzikin Ubangijin ta ci kada wani ya harare ta kada wani ya soke ta kada wani ya mata abinda za ya cutar da ita idan kuka ce ku za ku yi haka fa ya kuza kuma azabul qariba azaba makusanciya sai ta zo ta same ku a wani wuri a cikin alqur'ani ubangiji yake cewa laha law in inna mursilun naqata fitnatan lakum lahum fartaqibuhum wastabir yace to shikenan ba sun nema ba a hutar musu da taguwa ba
salatul isha
to wannan taguwa zatta kasance musu abin jarrabawa kurum ka sa ido kai hakuri ya kai Annabi Salih karkashin wannan taguwar da suka tambaya ita ce abin da zai halakar da su ita da amma jarrabawa in ma ya kasance ka ci jarrabawa ka samu rahama ta Ubangiji ko kuma ka bijire ka yi imani kuma ya kasance azaba ko wa'idi na azaba ya tabbata a kanka wa nabbihum anna al-ma'a kaswatun bainahum kullu shurbin muhtadam Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul qamar yake cewa ka ba su labari ai mutanen Salihu da aka aiko musu wannan taguwa sai aka ce musu towa yanzu fa wannan taguwar rana kaza ranar suru ita za ta sharuwar rijiya ranar labi kuma fa ku he ku tai ku dauki ku yi reserve ɗin ruwan ku wanda za ku sha gobe amma dai za ta zo za ta tsaya duk wanda yake so ya zo ya tatsa daga cikin ta kaga ai wannan ba karamin ni'ima bace ba aka yi musu wannan gatan ni am da karshe mi yawa kana yace fa aqaru naqata wa atu an amri rabbihim kullum ne suka soke wannan taguwar suka yi girman kai suka juya baya akan umarnin ubangijin su wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin dallalata bayan sun soke taguwar sai suka ce ya salihu ka zo mana da abin da kamar alƙawari ba ce akai ba an soke taguwar ba da kai azaba mu kusanciya da za ta zo ba in tina bi ma ta aiduna ka zo mana da abinda kamar alƙawari in kunta minal mursalin in dai hakkai din nan kana ɗaya daga cikin manzanni kaga ka hurci ke sanya ubangiji yake cewa inda ubangiji yake kama mu da addu'a mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma sha ba sono suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba dan ubangiji ba ya dau alwashin ba ba zai halakar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da an manta da lissahin kuma wanda ya dau yawunin kashe wannan taguwa shine Quddaru bin Salif bin Janda wannan shine wanda babban kafirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi munin zamu zo mu karanta hadisin wanda manzon Allah yayi bayani akan shi akwai Ibn Jarir al-Tabari ya kawo bayanin haka da wa'ansu daga cikin malaman tafsiri sun kawo bayani akan kisan wannan dalilin da yasa aka yi kisan wannan taguwa kaga na farko da amma sun riga sun bijiri sun ki imani da Allah kuma wannan taguwar sai da har bar ruwan su da ita amma dai daga baya suka samu takura ya za a ce ranar da kake so ka tai ka dauki ruwa baka dauka ba sai washe gari ai wannan da kai takurwa to yanzu suke neman ya za a yi su cin mutuncin Salih shine wannan taguwar a soke ta inda shi ba iya kai me ba har can baya ai suke tabbatarwa suke cewa ai muna kallon ka kai fa ba wani abu bane buha ba wani da muna kallon ka ne hankali ashe kai ma wawa ne lokacin da yazo yake kiran su shine Ibn Jarir da wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa da kai wa'ansu mata daga cikin mutanen daga cikin kabilar Samud ko al'umma ta Samudawa ɗaya daga cikin matan nan ana ce mata Sudufu bintul Mahya bin Zuhair bin al-Mahya ɗaya kuma ta kasance babban mace ce wanda tana dangantaka ya babban gida ce kuma tana da dukiya ita kuma ɗaya ko kuma kamar ita kasance tana auren wani wanda yayi musulunta yayi imani da Allah yayi imani da Annabi Salih dalilin musulunta shi ko dalilin imanin shi da Annabi Salih sai ta nema sarabu kuma suka rabu a lokacin nan tana da wani dan uwa sai take ce mai na maka alƙawarin ana ce mai musadda binu mahraj binu mahya sai take ce me in dai ka soke wannan taguwar ta saluhu to da baka kaina amme alkawari ita kuma ɗayan matar tsohuwar kilagice tana da diya guda hudu sai ta samu kuddar sai take ce me abinda nake so da kai kaga diyan nan guda hudu darrar da ka soke wannan taguwar ta saluhu to na baka lamanin ka zo ka zabi daya daga cikin su wanda kake so wanda ta yi maka amme ta yi shi ba wancan amme ta yi a lokacin nan miye wa kana shi kuddaru da shi wancan musadda sai suka tai suka yi shawara tsakanin su sai suka samu mutum guda bakwai wanda suka goyi bayan su shi san yayi ubangiji yake bayyana mana a cikin yake cewa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihuna a cikin garin akwai wa'ansu mutane guda tara wanda su ne tsagiran garin su kullum banna suke ba su ba samun gyara in suka ganka ma kana gyara to kokari suke sahala ka gyara hidin su taimaka maka akan banna shine ubangiji ya bayyana mana tis'atu rahatin to kaga ga guda biyu nan wanda aka musu tayin mata ga su guda takwas ga su guda bakwai wanda suna cikin tsagiran gari wayannan suka hadu da suka haɗe suka ce to yanzu abin da za a yi shawara da kowane gida na aka yi shawara tunda mu bakwai nan mu taran nan idan muka aiwatar ka ce a zo a kama mu a ce mana wani hukunci za a yi mana to yanzu mu yi shawara da kowane gida ya amince mana in dai aka riga ya aka amince mana kenan idan an tashi ko mun yi kisan wannan mutanen za su ruha mana baya qalu taqasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlihi thumma la naqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'lamun to wannan mutanen guda tara suka kama hanya suka tayi suka aiwatar da abinda suke so su aiwatar suka kashe wannan taguwa hasali da kai wanda ya fara sukarta shi lokacin da aka soke ta nan ka hadarta ta soku hakkashin ta yayi taku a lokacin nan targurhana sai aka tayi aka kirawo mata ku zo ku gani za a kashe taguwar saluhu a lokacin nan shi kuddauru ya zare ta ko biye ta ya soke ta ya gama da ita shi ne da kwai hadisin da Imam Abdurrazzaq cikin al-Musannaf in shi ya kawo daga Ma'mar daga Hasan yake cewa duk da wannan yana ɗaya daga cikin wannan bayanin da al-Hasan al-Basri yake cewa idan ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha sai suka aiko da mafi shaqiyancin nasu a su cikin mutanen tara kaga a cikin garin ma tsagiran he da aka ware maka guda tara a cikin taran ma da kai mafi munin su mafi tsagirancin nasu da yazo sai ya nema ya soke wannan taguwar annabi salihu yake cewa naqatallahi wannan wata taguwa Allah ce yana tunatar da su a lokacin da suka soke wannan taguwa fakazzabuhu faqaruha suka qaryatar da shi suka soke wannan taguwa fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha akwai riwaya wanda Imam Ahmad ya hutar da shi hadisin Abdullah ibn Za'ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya musu khutba a cikin khutbar shi sai ya ambaci wannan taguwar ta annabi salih yake cewa kuma ya ambata mana wa'inda suka kashe wannan taguwa sai yake cewa idan ba'atha ashqaha in ba'atha rajulun 'arimun 'azizun wani'un fi rahdihi mislu abi za'ma yake cewa sai suka tura mafi tsiyatar su a cikin wa'innan a cikin wannan gari wannan wanda yake mafi tsiyatar su yake cewa mutun ne wanda yake mai girma a cikin mutane mai girma na gangan jiki yake cewa muta'un fi qaumihi kuma mutane suna yi mai biyayya wannan shine mafi tsagirancin su kuma haka da kai hadisin Ammar bin Yasir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala uhaddithukum bi ashqan nasi, yace shin bazan ba ku labarin ba mafi tsiyatan mutane ba tun daga annabi Adam har zuwa wanda za su kare al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Suka ce kware ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace mafi tsiyatan mutane, yace rajulani ahaduhuma uhaymir samud alladhi aqara an-naqa, yake cewa mutane guda biyu ne, ɗayan mutumin shine ɗaya daga cikin kabilar Samudawa wanda aka aiko musu Annabi Salih, wanda mafi jikkin Samudawa shi shine Uhaymir ko siga ce ɗan ƙaramin jikki wanda bai san inda ya sa gaba ba, shine wannan Quddar na kabilar Samudawa. Yace kuma mafi shaqiyancin mutane a cikin al'umma tun daga na farko har na ƙarshe na biyunsu shine wanda ya kai Aliyu zai bugi haɓaka ya kai jini yana zuba hayyakai ga mutuwa, haka kai ga mutuwa. Yace waɗannan mutanen su ne mafi shaqiyancin mutane a duniya tun daga annabi Adam har zuwa ranar da za a nadi ƙasa. Shi sanya Ubangiji ya bayyana mana fa'aqarun naqata wa atau an amrihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalina. A ga lokacin da suka kashe wannan taguwar, sai suka ce ya salihu ka zo mana da abin da kaga dama, abin da kake mana alƙawari, a in mun kashe taguwa ai azaba makusanci ya ta zo mana, dan haka ka zo mana da abin da kake tunanin ka zo mana, in dai kai da gaske ne dani ai shine in kana wannan in ana fada shi kace in kai dani ka mun kaza mana kana dafiyan shi. To haka mutanen nan bayan gahurti, bayan sun yi huto na huto da Ubangiji, suka kai da kisan taguwa ta Ubangiji, sai suke cewa kuma in ka isa kai abin da kake so. Ai kaga ko ba zaciya dai an yi zaciya. To a lokacin nan shine Ubangiji yake bayyana mana azaba mai radadi sai ta zo musu. Yake cewa fa'aqarun naqata faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Tunda yanzu ya kusan mudawa mutanen garin mu kun rigaye kun yi aika-aika kun kashe taguwa ta Ubangiji, to da haka kowa ya tafi ya ji daɗi, iya jin daɗi tsawon kwana uku. Yace zalika wa'dun ghayru makzub, yace wannan alƙawari ne wanda yake ba makaryaci ba. Kwana uku aka ba ku ultimatum, in kwana uku bayan shi ko kowa zai san inda aka saka ba. Shine Ubangiji yake bayyana musu lalle kwana ukun nan shine bakin abinda aka ba su bayan makircin da suka aikata wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'uruna. Shine Ubangiji yake bayyana fanzur kaifa kana akhiratu makarihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'ina. Kurum Ubangiji ya dammara su dukkan su da mutanen su, duk wanda ya kawo hurci a wannan lokacin Ubangiji ya halakar da shi. Yace fa asbahu fi darihim jasimin, suka wayi gari suna matattu a gidajen su. Wannan shine abinda yawa kana da mutanen Annabi Salih. Ubangiji sai ya zo yake ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga shaidi ka Allah ya gano fiha. Yanzu nan mutanen Samudu waye ya gansu, waye ya ji labarin su, koro in ka tayi gidajen su zakai, kai ka ce ba a taba yin sa a duniya ba, amma dai ka gani ga girma, ga isa, ga kaza Ubangiji ya musu ni'imomi na azo a gani. Sun kasance su dauki jigawa su yi ginin abinda dogon gini, abinda suka ga dama dutse su sassake su yi abinda suka ga dama, amma dai duk da haka Ubangiji sai ya dammara su ya halakar da su. Kai ka ce ba a taba yin su ba a duniya ba, da ba a ba wa manzo Allah labarin su ba, wallahi da ba wanda yasa ya ba mu labarin su, ka Allah ya gano fiya. Kai ka ce ba a taba yin su ba. Ubangiji yake cewa ala inna samuda ka rabbahu, tabbas Samudawa sun kahurcewa Ubangijinsu, ala bu'dan li Samuda, tir da Allah wadarai da abinda Samudawa suka aiwatar a rayuwarsu. Shi sanya yana ɗaya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa al'ummar shi kashedi. Hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda hadisi ne wanda yake sharadin Imam Muslim, yake cewa Imam Ahmad ya hutar da shi, yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce ga Al-Hijr, garin mutanen Samudawa, kazzabata ashabul hijr al-musallina, kenan mutanen garin su ne, garin shi ne ake kiran shi Al-Hijr. Yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huce, sai yake galgadi ga sahabban shi, ga al'ummar shi, yake cewa la tasalu al-ayati faqad sa'alaha qaumu salih, yake cewa kada ku take ku nema Ubangijin ku ya nuna muku wata mu'jiza wanda za ta tabbatar lalle wanda aka aiko muku dan aike ne da gun Ubangiji. Yake cewa tabbas mutanen Annabi Salih sun tambaye irin wannan, irin sun tambaye aya daga gun ubangijinsu nake cewa fakada ya'ani annaqa taridu min hadha alfaj wa tasbiru min hadha alfaj fa'atu an amri rabbihim fa'aqaruha yake balayana musu yake nuna musu yace wata taguwa ce suka nema ubangiji ya hutar da ita yace tana bullowa daga can ta huce ta can tunda manzon Allah ya huce ta gar yake cewa amma dai kai cu sai suka soke wannan taguwa yace wa kana tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labnaha yawman yace ta kasance tana shan ruwan su a yini daya su kuma a wannan yinin sai su sha daga nonon ta yake cewa fa aqaruwa sai suka kashi sai suka soke wannan taguwa fa akhadathum sayhatun ahmadallahu min tahti ajimis samai minhum illa rajulan wahidan kana fi haramit lahi yake cewa kurum wata tsawa sai ta dauke su ta girgije su kurum suka kwada a gari ruwan su suka hada a cikin gidajen su dukkan suna matattu yace sai mutun delak wanda daga cikin su ne ubangiji bai hallaka shi ba yace dalilin kuma ya kasance yana nan bakin Ka'aba ita kuma azaba bata iso ta tarar da shi a wannan wurin ba yake cewa faqalu man huwa ya rasulullah eh man suke sahabbai suka ce wani mutum ne ya manzo Allah wanda lokacin azabar da ta zo shi bai shiga cikin azabar ba yake cewa shine Abu Rigal shine Abu Rigal shine wannan mutumin wanda yana harami lokacin da azabar ta zo a lokacin nan da ta kashe su shi bata iso kan shi ba dalilin kasancewar shi a harami bakin Ka'aba yake cewa falamma kharaja min al-har asabahu ma asaba qaumahu yace kai tsaye yana hutarwa daga harami ai harami haddi gare shi yana hutarwa daga harami abinda ya samu mutanen shi kaga masirar tahiyya ce mai tsaho abinda ya samu mutanen shi ya same shi kaga wannan azaba ta ubangiji idan ta zo wattaqu fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum khaysa alla zalamu minkum kasancewa lokacin yaja wannan shine abinda yawa kana ga mutanen samudawa mutanen annabi salih alayhi salatu wassalam da haka wannan izna ce game da mu duk lokacin da wata al'umma za ta ƙaryatar da wani manzo to tabbata da kai wani wa'idi da gun ubangijinta wanda yake jiranta shi sanya ubangiji ya bayyana mana kullum kazzabar rusula fa haqqo wa'idi dukkan su wannan al'ummin da muka zana sun ƙaryatar da manzanni wa'idi narko na azaba sai ya tabbata a gare su Allah ya kiyaye mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana Allah ya taimake mu ya datar da mu ya sanya albarka a duk a cikin abinda ubangiji ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi na daga kwanuka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك